الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول يا الله سبحانه وتعالى دي ساكة تارا مو أولا يمشي نلي تنين شاشي دقوة محرم شكرا تا دبو ايد دلي حدود 40 دين هجرة منذ صلى الله عليه وسلم ونشين شاشي دي gowatan tara a shekara ta 2019 lissafin miladiya. Wannan shine darasin mu na 94 a karatun littafin Fadlul Islam na Malam Muhammad ibn Abdul Wahhab tare da sharhin sa na Malam Saleh ibn Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Ibrahim Ali Sheikh hafizahullah. Za mu tashi yau a sabon babi, wato shine babi na 4 a wannan littafi. باب قول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. بابي ددي مغنى أكن فإن الله سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا دوان دا يبي دي ينيمي يبي يزابي wani abu wanda ba musulunci ba dinan a matsayin addini, falan yuqbala minhu, to sam ba za a karba ba daga gare shi. Wannan aya na san mun yi ta a babu wujubid dukhuli fil islam ho tawwa. To wannan shine babin. Bismillah, karanta.
Bismillahirrahmanirrahim. يقول المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول: يا ربي أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير، فتجيء الصدقة فتقول: يا ربي أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير، ثم يجيء الصوم فيقول: أي يا ربي أنا الصوم، فيقول: إنك على خير، ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول الله عز وجل: إنك على خير، ثم تجيء الإسلام ثم
يجيء
الإسلام فيقول: يا ربي أنا السلام،
أنت
السلام وأنا الإسلام.
نعم.
فيقول الله عز وجل: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله عز وجل في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، رواه أحمد. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، رواه احمد.
نعم. طيب وانا سوني نصو شي قدا اكو دا ما لم يا سنيا او النمبابي kamar yadda ya saba dama yakan sanya wa wani babin sunan wani abu ayyananne, kamar yadda babi guda uku da muka wuce na farko ya sunansa babu fadlil islam, babi na biyu babu wujubid dukhuli fil islam, babi na uku babu tafsiril islam. Ko wannan sune babi uku da muka yi. To wannan hudun bai sanya masa suna irin waɗancan guda ukun ba, irin yadda ya yi a kitabu tauhid yakan ce babu ƙaulillahi ta'ala, saboda shi nassin farkon shi ne zai zama kamar unwanin matashiyar magana a babi, wanda kuma dukkan abin da za a ɗauka na ilimi da darasi to a cikin wannan ayar ne. Ko an kawo wani nassin daban kamar hadisi, za mu ga yana taimakawa bayanin ma'anar ayan ne ko kuma yana tafiya layi daya da ita. To wannan babi shine babin fadin Allah madaukaki wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min, wani duk ya nemi ya bi wani addini wanda ba musulunci ba a matsayin addini, ya rike shi yayi addini da shi a rayuwarsa, to Allah ba zai karba ba. Magana akan wannan zai kara yinta bayan abin da yayi a baya. In ba kuma ta ba mu yi magana akan wannan aya ta bangaren cewa Allah subhanahu wa ta'ala a wannan ayar ya ambata kuru-kuru yadda za ka iya sa wannan aya a cikin muhkamat, ba mutashabihat ba, muhkama ce. Me ma'anar muhkama? Ba ta da wata ma'ana sai guda ɗaya, cewa duk wanda ya yi addinin da ba musulunci ba ya mutu a kansa ya je ga Allah ran iyama aka tambaye shi wannan addini kai, ya faɗi wani abu ba musulunci ba, ko kuma a aikace addinin da ya ba addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bane musuluncin da ya zo da shi, to Allah ba zai karɓa ba. Wannan babu rikici a fahimtar wannan ayar. A baya malam ya ambata mana cewa wannan ayar tana da ma'ana guda biyu dangane da abin da ba za a karɓa din ba. Ta ɓangaren suna, duk addinin da sunansa ba musulunci ba ne, in mutum ya mutu a kansa ya je ga Allah ran kiyama, to ba shi da sakamako da za a ba shi, wa huwa fil akhirati min al khasirin. Nassi ne wannan, ba sabani a kai. Ma'ana ta biyu, duk addinin da mutum ya je wa Allah da shi ko da sunansa musulunci, to in ya zama bai siffantu da musuluncin hakika da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba, to shi ma ba za a karba ba. Kunga ma'anar farko tana nuna mana sunan musuluncin tilas addinin ya zama musulunci. Na biyu, a aikace siffar addinin da mutum zai yi lalle ya zama shine musuluncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Na farko, yana kore duk bautar da aka yi karkashin wani addini, ko yahudanci ko kiristanci ko buza ko majusanci ko duk wani addini in dai ba islam sunansa ba, to Allah ba zai karba ba. Na biyu kuma, yana kore karbar bid'a, duk abin da mutum ya bautawa Allah da shi ko da bauta ce da sunan musulunci, in ya zama ba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya zo da wannan abun a bautawa Allah da shi ba, to hakika wannan abin da aka yi ba islam aka yi ba. Islam shine iya abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. In aka bautawa Allah da wani abu daban, to shi ma ya shiga cikin wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan, ma'ana tunda wannan addini yayi, to amma addinin da yayi wanne ne? Ba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba. Dan haka wannan ma'anonin guda biyu ba kuma ta ba da duk mun tattauna a kansu, kuma malam in zai zo ya nana ta mana. Sai magana akan ita ma za ta zo cewa mutumin da ba musulmi ba ya mutu ba musulmi ba, ana yanke masa hukunci tabbaci cewa dan wuta ne ko ko ba a yi? Mun yi wannan zancen a baya? Na bar shi saboda mun zo nan ma yi shi a wannan babi. Me hukuncin kafiri da ya mutu ba a musulunci ba? Ina za shi? Aljanna ko wuta? Wuta za shi. Ina kun yi kamar kuna kokonta abu ne? Ai, wannan ayar me yasa na ambaci cewa tana cikin muhkamat? Matsalar da take ciki shine malamai sun tattauna akan hal yuhkamu bi kafirin muayyanin ala annahu min ahli an-nar. Ita ce tambayar. Kafiri ayyananne wanda za a ambaci sunansa a ce mustawa ne ko wane, ya halatta tun a nan duniya ka ce wane dan wuta ne? Ko ba a yi? Yawwa,
a'a ko ya mutu dama ko ya mutu ya mutu an san ya mutu ba musulmi ba na'am eh adama bayan ya mutu ai ba zantan ya musulunta inda ya riga ya mutu dama zantan shine yanzu ya mutu zaka ce wani dan wuta ne malamai musauraro malamai abinda suke cewa shine in ga ai hukunci iri biyu ake akwai al-hukmul 'am a ce duk wanda ya mutu ba a musulunci ba kafiri ne kuma wuta zai tabbata wannan shine muqtaban nusus din nassi abinda suke nuna kenan innal ladina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina ko a ba mun faki ne ba fi nari jahannam khalidina fiha abadan ulaika hum sharrul bariya to wannan nassi ne kurukuru duk mutumin da ya mutu a kafirci yaje ga Allah a matsayin ba musulmi ba to kai a wuta zai tabbata wannan hukunci ne am amma in aka kawo mutum wane daya cewa wane na unguwa kaza an fahimta to wannan akan faɗi cewa wane in a wannan addinin nasa ya mutu to wuta zai tabbata malmi suna cewa saboda baka san a halin da ya mutu ba la'alla kai ka san shi a kafiri kila bayan kun rabu an masa wani wa'azi lokacin da zai mutu bai tuna ko bai gaya wa kowa ba shi kadai ya tuno ya faɗi la ilaha illallah ko a zuci in Allah ya ga dama zai iya karɓa tunda baka san wannan ba to sai ka faɗi hukuncin da sharadi amma fa in ana zancen mutum ayyanan ne ku fahimce ni yawwa mustawani wani na wuri kaza mai suna kaza wanda aka san shi shine ake wannan hukunci amma in ba haka ba hukunci shine duk wanda ya mutu ba musulmi ba to kawai wuta zai tabbata an gane wannan wannan zancen kenan ashe sannan akwai wata magana ji a gargashin wannan mutumin da yake kafiri ya aikata ayyukan alheri ya taimakawa miskinai ya taimakawa marayu ya gina foundation na taimakon ƴaƴan talakawa akan ilimi akan kaza akan kaza akan kaza ya taimakawa garinsa da ƙasarsa da abubuwa da yawa kuma baya sata baya cin mutuncin kowa ya zauna da mutane lafiya lau sai ya mutu akan wannan yanayi nasa shi kuma mai hukuncinsa kafiri ne ko kuma wuta zai tabbata ko ba wuta zai tabbata ba shi ma wuta zai tabbata duk aikin alherinsa wuta zai tabbata to a zamanin yanzu mu saurara a zamanin yanzu an samu wasu sukan tabo irin waɗannan maganganun za ku gansu yanzu ana yawan tattaunawa a social media ga waɗanda abin ya shafa ana yawan kawo shubuha akan wannan suna cewa wai to har wasu za ka yi suna cewa to wannan irin ubangiji ne haka ba shi da tausayi duk kirkin mutum kawai sai a tashi a sa shi a wuta duk kirkin mutum ya taimaka kaza ya taimaka kaza an yi kaza da shi duba irin foundation din da ya gina ake ta amfana da shi kuma yanzu wannan sai ya je kuma a sa shi a wuta wani ma a ce baya zina baya sata baya komai kullum ayyukansa salim cika alkawari baya zamba cikin aminci in kai mu'amala da shi ta kasuwanci da amana zai rike maka dukiya to amma ya mutu ga kafi ga musulmi shi kuma ya ci amana yayi kaza yayi kaza yayi waye wani ma ya mutu bai tuba ba amma sai ku ce in ya je lahira wannan fa masu wanda ba su yadda ba da abin ne suke gaya wa musulmi sai ku ce in ya je lahira kawai sai Allah ya sa wancan a wuta wannan kuma a sa shi aljanna sai a ce gaskiya ubangijin nan anya kuwa hukuncin nan nasa daidai ne to me za ku ce magana ita ce duk kirkin mutum a duniya in bai yadda da la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to kafiri ne, kuma in ya mutu akan wannan tabbace ba rashin tausayi bane, ba zalunci bane, Allah ya sa shi a wuta. Saboda me shi ya zabi ba zai bauta wa Allah ba, shi ya zabi ba zai bauta wa Allah ba. Ashe kenan Allah subhanahu wataala da yace baya zalunci, to ma'anar abin kenan ba zai zalunci kowa ba. In kai aikin alheri ba za a rage maka ladanka ba, wanda kuma yayin aikin banza shi ma ba za a ƙara masa zunubi ba, yadda yayi haka za a. To mafi girman kirki a duniya shine mutum ya zama ya yarda da la ilaha illallah. Duk kirkin mutum in bai yarda da la ilaha illallah ba dan wuta ne, wani ba abun tsoron a faɗa bane. Saboda nassoshin Qur'ani ake bi ba kawai aune-aune da hankali ba, ko awun hankali din in dai mutum zai adalci za ka duba wannan bawan Allah ne. Allah ya halicci bayinsa iri biyu. Misali, shi wannan ya yi imani da Allah, an kore shi daga garinsu, ko ya fita ya yi yaƙi domin addinin Allah, an yi jihadi, an ji masa ciwo, an ci masa mutunci duk akan wannan addinin, ya kwana sallah kullum shi ne azumi, ya ba da zakka, ya je aikin haji. Shi kuma wannan ya ƙi yadda ya ce Allah shi ne la ilaha illahu, yana abin da ya ga dama, kuma ran kiyama sai a sa wannan a aljanna, wannan kuma a sa shi a wuta. Ai kun ga ba a yi adalcin ba, ko ba haka ba ne? Wannan ya yi bauta, ya sha wahala, ya yadda, shi kuma wannan ya kafirta, sai kuma a ɗauki wanda ya kafirci sai a sa shi a aljanna, wanda ya yi musulunci sai a sa shi a wuta. Shi yasa wani malami ya ce bari in tambayi masu irin wannan ra'ayi, in dai kai musulmi ne za ka ji cewa ya dace Allah ya hukunci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wuta, fir'auna aljanna? Don Allah wa zai yadda da wannan hukunci? Ai babu, Allah ba zai wannan ba tabbace. To haka ne, don haka karka duk wani mutum wanda bai yadda da la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bai yadda da musulunci shine addinin gaskiya ba, to tabbace in ya mutu wuta zai tabbata. Ba kokonto a wannan ko akwai? Wannan daga cikin abin da zamu zo mu karaji insha Allah. Wa an Abi Huraira radiyallahu ta'ala an, daga Abu Huraira radiyallahu ta'ala, kafin je kan wannan hadisi, akwai wani na taba ambata mana kwanaki wata munasabar wannan din dai, wani video da ya rika yawo, wani dan shi akwai dan Pakistan ne yayi wani video ana ta yada shi, yana fadar dan me musulmi za su rika tsammanin su kadai ne za su shiga aljanna, ai Allah mai rahama ne da haka zai shigar da kowa aljanna, da Allah ba kuma gan shi ba, to alhamdulillah ma ba ruwanku. To amma yana nan an yada shi a tsakanin wasu mutane na musamman, dan ana so a ja hankalinsu kan cewa addinin Shi'a shine addinin tausayi, shine mai iya karbar duk masu addini. Shi kuma addinin da za ka samu a Qur'ani, addinin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine addinin tashin hankali, addinin zubda jini, addinin rashin tausayi, addinin azaba da shiga wuta. Haka Shi'a suke tallan addini a zamanin yanzu, suna jan mutane musamman waɗanda ba su yi karatun addini ba a cikin wayayyu, waɗanda suke da ilmomin zamani amma kuma ba su yi karatun addini ba, to ana tallan irin wannan agunsu, saboda kawai su kyamaci abin da ke cikin Alkur'ani na maganar Allah da kuma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan ya tuna mun kafin mu wuce din hadisin da al-Imam Muslim ya ruwaito, hadisin Aisha. Aisha radiyallahu ta'ala anha ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana akan wani mutumi sunansa Ibn Jud'an. Hadisin Ibn Jud'an mashhuri ne. Aisha ce ta ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wata rana suna zaune sai take tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tace Ibn Jud'an, ya Rasulullah, kana fil jahiliyyati yasilu ar-rahim, a jahiliya mutum ne mai sadar da zumunci, fa hal yanfa'uhu dhak? Sai Aisha take tambayar sa, kun ga dai ayi daidai da zancen da muke na mutumin kirki a duniya ya taimaka yayi kaza yayi kaza sai Aisha ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shin ibnu Jud'an wannan abin da ya aikata zai masa amfani ran kiyama me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada amsa sai ce la yanfa'uhu dhalika wannan ba zai masa amfani ba sadar da zumunci dan me sai ce innahu lam yaqul yawman rabbi ighfir li khati'ati yawm ad-din yace tunda yake daidai da rana daya bai taba fadin rabbi ighfir li khati'ati yawm ad-din ya Allah ka gafarta mini zunubaina ranar sakamako ba tunda bai taba fadin wannan ba kuwa to ba zai shiga aljanna ba kuma sunan sanannen abu ne Allah madauki ya ambata a suratul maida إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ونجمة بها شبهة أو النذنشة ينسكين أبو بوا قرو قرو نكرن ترور مسلم سند من ذن الله صلى الله عليه وسلم يقول لشي باب تنتمأتك شو دمت من ديموت ينا شركة تو الله سنيا الجنة حرام شيء أقليشي تو الله تعلم تو مجي حديث أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسان يقول انتم بانين نفر عدد لألا ذا ساكي ذو عمالا ذي أنبتا وانن باقون شرهم مكي بكو فركم باب انك ميد مكسابا منا كرن تدك النصوشين دسك بو سيكم مفارا الشرف أشافي نكبا حديث أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجيء الأعمال يوم القيامة أيوكا ذا سزو رانر قيامة أيوكا ذا سزو ran kiyama fataji'us salatu sai sallah tazo wannan yana nuna dama kamar yadda yake ya tabbata a wasu hadisai din cewa Allah yana shakhasa ladan ayyuka ko su ayyukan su zo a matsayin kamar mutum idan mutum kamar yadda zo a hadisin al-Bara ibn Azib idan mutum ya mutu Allah madauki yakan sa aikin sa na kirki yazo masa sai ga mutun da farin kaya sai yazo masa sai ya tambaye shi ce man anta sai ce ana amaluka salih ni ne ayyukanka na kwarai to wannan ana ce masa me tashkhisin alma'ani ko ja'alul ma'ani ashkhasan yana cikin abin da Allah madauki yake yi kuma ran kiyama irin yadda Allah yake shakhasa mutuwa ya bata sura ta rago har a zo a yanka ta duk waɗannan sun zo a cikin kuma yana daga cikin ilmul ghaibiyat waɗanda bai halatta mutum ya ce bai yarda da su saboda yana ganin sun saba maka'idojin duniya ba dama ba a duniya za a yi wannan ba lamari ne ko dai a rayuwar barzakhu a kabari ko kuma ran kiyama fil mahshar in an zo an tare mutane kako abinda ake yi a waɗannan wurare guda biyu to ya saba ma hankalinmu ya saba ma rayuwar ka'idar da muka sani ta rayuwar duniya don haka in Allah ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi to wajibin mu musallama inda mun yarda da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to gashi wannan ma a wannan hadisin haka yake taji'ul a'malu yawmal qiyamati ayyuka za su zo ranar kiyama fataji'us salatu sai sallah ta zo gaban ubangiji fataqulu sai sallah ta ce ya rabbi ya ubangiji ana salah ni ce sallah fa yaqulu sai Allah ya ce da ita innaki ala khair lalle kan kina kan alheri ma'ana lamarinki alheri ne fa taji'u sadaqatu haka sadaqa ita ma sai ta gangaro sai ta zo fa taqulu sai sadaqa ta ce ya rabbi ana sadaqatu ni ce sadaqa fa yaqulu sai Allah ya ce innaki ala khairin shi ma ya fadi abinda ya ga ya masalla innaki ala khair ana kabar a ce ke aikin kirki ne wannan ya zo a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin ummu salama ne ko da take tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake maganar ahlul baiti sai take cewa shin mu matan ka ba ma cikin ahlul baiti sai ce innaki ala khair to irin wannan kamar wannan zancen ne cewa kina kan alheri yawa ke mace ce da kike kan alheri to haka nan kuma ayyuka ne ake gaya musu wannan lafazi innaki ala khair thumma yaji'u siyamu sai azumi yazo fayaqulu sai ce ay ya rabb ya ubangiji ana siyamu ni ne azumi gani fayaqulu sai Allah ce dashi innaka ala khair kai ma kana kan alheri thumma taji'u al'amalu ala zalika haka nan dai ayyuka za su yi ta zuwa ma'ana ba sai an bato sai an ambato kowanne ba fayaqulu Allahu azza wa jalla innaka ala khair haka za a ce ma kowanne aiki lalle kana kan alheri thumma yaji'u al-islam sannan sai musulunci yazo kun ganin shi ma ashe al-islam yushakhasu shi ma a matsayin sa na aiki ana suranta shi yawa fayaqulu ya rabbi sai musulunci yace ya ubangiji anta as-salamu kai ne aminci wa ana al-islam ni kuma ni ne islam al-assalam sunan Allah ne shine aminci da zaman lafiya aminci ne sanya abu cikin aminci da rashin tsoro fita daga tashin hankali shine assalam al-islam kuma shine me mi kauya yace wa ana al-islam ni kuma ni ne islam fayaqulu sai Allah ya ce da shi fayaqulu Allahu azza wa jalla innaka ala khair kai ma kana kan alheri bikal yawma aqubu da kai nake kama wanda zan kama ma'ana wanda ya cancanta a kama shi to a dalilin ka ne za a kama shi wa bika u'ti a sababin ka ne kuma zan bayar ma'ana wanda za a bashi baiwa da alheri da lada da shiga aljanna to a kanka ne zan bashi mana in ya zo da siffarka zai samu wanda bai zo da siffarka ba kenan to za a kama shi da laifi qala Allahu azza wa jalla fi kitabi shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai kafa hujja bayan ya faɗi wannan sai ya ce hujja akan wannan shine wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin kun ga kenan ashe waɗancan abubuwa ba a kansu su kaɗai ake ginawa ba in aka yi sallah aka yi sadaka aka yi azumi aka yi sauran ayyuka in babu islam to babu magana don haka dole da shi ne ake kama mutum ma'ana in bai zo da shi ba da shi ne ake baiwa mutum sakamako in ya zo da shi ma'anar dai ta bayyana malam zai zo yi mana bayani insha Allah da ƙarin sharhi mai faɗi akan haka wannan hadisi al-imam Ahmad ya ruwaito shi duk da malamai sun raunana wannan riwaya cewa hadisi ne da'ifi yawa za mu zo kuma mu ƙara magana dai akan sa insha Allah a cikin sharhin wannan hadisi wa fi sahihi a cikin sahihi har yanzu an aishata daga aisha sahihi nan yana nufin sahihi muslim domin wannan riwayar ita ce riwayar muslim a cikin hadisi na biyar ne ko na arba'un nawawiyya man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd sai wa fi riwayatin li muslimin man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd to wannan man amila amalan din shine kawo mana anan kuma kowa sani hadithun aisha ne yana muslim anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala manzo allah sallallahu alaihi wasallam yace man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd duk wanda ya aikata wani aiki wanda babu umarninmu akan yayi fa huwa raddun ay fa huwa mardudun shine ma'anar raddun ana ay fa huwa mardudun abun mayarwa ne ba za a karba ba aikin nan ko ya zama ba sunansa islam ba ko kuma ya zama sunansa islam amma siffarsa ba islam ba ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba da umarni a kansa ba an gane abu ma'ana ko a cikin musulunci mutum ya yi amma amila amalan laysa alaihi amrun nabi sallallahu alaihi wasallam ta'abbada lillahi bi ghairi ma ja'a bihi nabi sallallahu alaihi wasallam ya bauta wa Allah da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai umarni da shi ba bai zo da shi ba bai ce ayi ba to shi ma fa huwa raddun kun ga wannan ma'anar su daya da fadin Allah wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin wannan shine ma dalilin da yasa malam an-nawawi ya dauko wannan hadisin daga sahihi muslim ya sanya shi a cikin arba'un an-nawawiyya wanda littafi ne da ya sanya shi don ya tattara hadisai da aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke min jawami'il kalim walakin tatadammanu qawaidil islam kalmomi ne masu fadin ma'ana, masu kankantar lafazi, lafazi kadan amma kuma ma'ana mai fadi, kuma a kansu aka gina ka'idojin addinin musulunci. To wannan dai a dunkule shine bayani dangane da waɗannan nasoshi guda uku da suke wannan babi. Sai mu je sharhi ko? Ai. الشرح يتي قال رحمه الله تعالى ما ننصال عليه شيء يتي الإمام محمد بن عبد الوهاب ياشي باب قول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين يتي وهذه الآية ما ننصال عليه شيء يتي مغنى من شره يتي وهذه الآية مر معنا الاستدلال بها كف حجة دئتا يا غباتا أبا يمني مغانا أكانسا على وجوب الإسلام يا عند مكي مغانا أكان وجوب الدخول في الإسلام في باب وجوب الإسلام معنا تنا نوني كي وانا قال يا غباتا أبا يمن كف حجة دئتا أكانسي ويم مسلنسي واجبيني إذا متم بي مسلنسي بأ الله بذكر بأ الدينين دي بأ mun yi wannan fi babu wujubil islami na ya tsale shi kalmar dukhul tunda asali akwai babu wujubi ad-dukhuli fil islam yawa yace wa huna a wannan wurin wato wannan babi na hudu aqada laha baban mustaqilla malan ya kulla mata babi ita wannan aya babi na musamman wa zalika wannan ko dalilin haka لأنه دومين كو شي لمرين يديكي شيني إذا وجب الشيء إذا أبو يوجب لا يعني أن غيره باطل فأنا أن أنشي أبو واجبيني بايا نفن ونوان دباشيبا بادي دي بني أنغاني أسلم أبن دي أكساني شيني دان أنشي أبو كذا واجبيني baya nufin akwai wasu abubuwan daban wanda ba wajibai ba shi kadai ne wajibi ba an fahimta to dan kar ka dauki wannan abun hatta a babin abin da ya shafi islam sai a bayyana maka dangane da musulunci shi tilas ne kishiyarsa to kuma barna ce an fahimta ba kamar sauran abubuwa yanzu misali ka iya cewa sallah wajibi ce to ai fadin sallah wajibi ce baya nufin zakka ba wajibi bace ko yawa fadin zakka wajibi ce baya nufin haji ba wajibi bane don haka wannan wajibi ne wancan ma wajibi ne wannan ma wajibi ne amma shi islam fa shi wajibi ne in aka samar masa kishiya to an yi me an yi barna duk abin da yake kishiyarsa ne aka mutu akai to Allah ba zai karba ba to shine abin da yake so ya fadi sai ce wadhalika li annahu idha wajaba shay'u la ya'ni anna ghayrahu batil aw anna ma adahu laysa bi maqbul ko a ce abin da ba shi ba ba za a karba ba an gane yawa to wannan dangane da sauran abubuwa shi ko islam dole kishiyarsa ba za a karba ba shine abin da wannan aya kuma take faɗi sai ce fastadalla bil ayati hunak malam muhammad ibn abdul wahab a wannan littafi hunaka a can wancan babi babi wujubid dukhul fil islam استدل بالآية يا كف حجة دولنا آية على وجوب الإسلام أكن شوى يم مسلم شي واجبيني من حيث هو أكشن كنسا بمعناه العام دما أنرسا جممية دول نيمتني دما مسلمي إن بحكبا بديش جا الجنة با أي إن بكم أنت بمية وأنا مجانا الإسلام الخاص والإسلام العام كو ونين الإسلام العام ونين الإسلام الخاص لو كوني لاكو بالي ولا أصلا لأن ناس من شاون نمتين كما بيكمات أتي بأساني با الإسلام العام والإسلام الخاص فاستر رئيسي جممن مسلنتي دا كما مسلنتي نمسمى وني مسلن ون مسلنتي ني جنرال مسلنتي شيني جممن جنرال إسلام دا كما specific islam yaya abun yake banda kai ma haka ai ku da ma duk na san kun san amsa wasu daban aje an sani na? Eh fa yasu to. Ne kwanan nan baka gila. Yawwa. Khas kuma na. Dinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shikenan fa abu. Ba wani abu ne mai wahala ba. Kowa da ya daga hannu na san za ku ba da amsa. In an ce al-islamu al-am shine asali shine babu mai shiga aljanna fa sai musulmi. Kuma duk annabin da Allah ya aiko musulmi ne. Babu wani annabi da Allah ya aiko shi da wani addini daban wanda ba sunan addinin musulunci ba. Annabi Adam musulmi ne. An gane? Annabi Nuhu musulmi ne. Wa ana awwalul muslimin. Ko yana nan cikin suratu Yunus. Yawwa. Sannan annabi Ibrahim haka. Haka har zuwa annabi Isa alaihi salatu wasallam dukkanin waɗannan musulmai ne su. A zamanin su duk mutumin da bai imani da su ba to kafiri ne ya ki bin musuluncin annabawan Allah na zamaninsa don haka ran kiyama ina za shi wuta zai tabbata to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo kuma shi kuma ya zo da Islam irin wancan tare da ƙarin wasu shari'o'i wanda dama an bambanta a bangaren abin da ya shafi shari'a amma bangaren abin da ya shafi tauhidi to duk la ilaha illallah kowa ya zo da ita ani ibudullah ma lakum min ilahin ghairu wannan ita ce la ilaha illallah duk annabi da wannan yazo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yazo da la ilaha illallah shi ma da musulunci shi ma to nasa shine al-islamul khas an fahimta shine specific musulunci na musamman me yasa aka kira shi na musamman saboda allazin tawa dukkan wanda ya rage da rai daga cikin masu bin addinin annabawan baya tilas sai ya bar addinin annabinsa ya bi addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-islamul am ya kare dole sai al-islam al-khas don haka misali ba yahude da yake kan addinin yahudanci da zuwan annabi Isa wajibi ya bar abin da yake ya shiga addinin annabi Isa in ya ki to ya kafirce wa Allah ya kafirce wa annabi Isa an gane kirista ko in ce wanda yake kan addinin annabi Isa yana kan musulunci a zamanin annabi Isa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo wajibinsa ya aje addinin annabi Isa ya bi addinin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam in bai haka ba to ya kafirce hatta da annabi Isa ai duk wannan ina jin basic abubuwa ne a musulunci da kowa ya san su to wannan shine ma'anar al-islamul am wal islam al-khas to malam sai yake cewa fastadalla bil ayati hunaka ala wujubil islam min haythu huwa bi ma'nahu al-am wa ma'nahu al-khas ya kafa hujja akan cewa wajibi ne ai musulunci kuma hujjar sa ita ce wannan ayar wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin man ya kafa hujja da ita a babu wujubi dukhuli fil islam akan cewa wajibi ne sai an yi musulunci sawa'un musuluncin am ko musulunci khas wa huna anan kuma a wannan babin arada an yufrida li hadhihi al-mas'alati baban mustaqilla abinda malam yayi nufi shine ya warewa wannan aya babi na musamman wannan mas'alar a tattauna a kanta shin idan mutum yayi wani addinin da ba musulunci ba ya mutu akai Allah zai shigar da shi aljanna a ware a tattauna akan wannan shin sai musulmi ne kadai za su shiga aljanna lalle tabbas haka ne to ware a ware a tattauna akan wannan kuma sai a sa taken babin shine wannan aya din to sai ce babu mustaqillan yubayyinu fihi wanda a cikin sa zai bayyana annad dukhula fil islam cewa shiga addinin musulunci kama annahu wajibun kamar yadda cewa wajibi ne mutum ya shiga musulunci fa kadhalika to haka nan al khuruju an lil islam fita daga musulunci bit tafsir allazi ma'ana marra ma'ana da fassarar da ta wuce muka yi magana akan ta al islamul am wal islamul khas an gane da kuma ma'anar islam bi ma'anar ism wal islam bi ma'anar wasf kun gani wanda muka faɗa dazu yawa al-islam ma'anar sunan islam dole sai an same shi ko an samu sunan islam din kuma sai an samu siffar aikin da mutun yayi ta zama me ta musulunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ne to duk da wannan ma'anar fa innahu lan yuqbala min sahibihi to fita daga musulunci in mutun ya fita daga wannan musulunci to ba za a karbi addinin da yaje ya hadu da Allah da shi ba ya jama'a muna nanata wannan zancen wani yana ji kamar wannan zancen fa kamar kowa ya san shi haka yake amma ana nan nagawa dan me saboda wallahi ƴan uwa zamanin da muke ciki yanzu a matsalolin da suke cikin sa al'ummomin da suka gabace mu fa basu shige shi irin wannan shigar da muke ba musamman a zuwan harkar damar tattauna komai din nan ta hanyar social media kowace irin matsala zaka iya samunta ana tattaunawa a kanta abinda da malami zai ce in ka dauko littafi ka go kana so ka karanta magana kaza sai ce a'a ka bari sai nan gaba da malami suna da control akan mai daliban su zasu saurara mai daliban su zasu ji mai daliban su zasu tattauna wace matsala zasu sani wace matsala ce bai kamata su sani ba amma ba yanzu ba ko ba haka bane a zamanin yanzu babu wani malami da zai iya sawa dalibansa wani tsaro akan kwakwalansu saboda an riga an yi globalizing duniya hanyoyin information sun budada a komai zaka iya samu shi yasa zaka rika jin rahoto iri-iri a gari kaza an samu adadi yara sun bar addinin musulunci sakamakon tattaunawa a wani group yana gida daga shi sai kwamfutarsa ko ta hanyar wayarsa ashe yayi abokai masu wani addini daban an jirkita masa kai ko an jirkita mata kai da shubuhohi da irin waɗannan abubuwa ne yanzu irin wancan bidiyon da nake bada labari na saurare shi wajen minti 19 banda wannan zancen ba abin da ke ciki wanda bai karanta addini ba in yaji sai ce to gaskiya fa masu cewa wa man yabtagi ghayra al-islam dinin kawai akwai tsanani fa a ciki ya kamata a ce ubangijin nan fa mai tausayi ne to kaga sai kaga cewa fadin wannan ayar ya zama rashin tausayi ko ba haka bane yanzu yara da suke barin addini fa ta hanyar social media nan wallahi suna da yawa a ƴaƴan musulmi ba na zancen atheism din nan da ake tattaunawa masu cewa ba Allah gaba daya ba su ba waɗannan dama kimmar kaiwa wannan gurin ne tun daga masu neman yancin mata da sassare musulunci sai abin da ya dace da zamani ayi tun daga irin wannan to a haka ake tafiya za ka ga duk wani abu sai ce da Allah kar ku matsa mana wannan abun zafin kai ne tsanani ne da kaza da kaza da kaza wani baka san yana dauke ma da wannan ra'ayin ba wani kuma yana dauke da shi bai ma san shi ne ra'ayin ba ko ba haka bane to wallahi sababin wannan shi yasa nake komawa waɗannan matsalolin muna karatun nan sai ka ji shi kamar mun koma aji daya akan abin da ya kamata mutum ya sani a wannan babi Allah sa an fahimci me nake nufi zaka waɗannan basics din su ne asalin musulunci in mutum bai fahimci wannan ba fa to gaba ɗaya addinin nasa ne bai san inda ya dosa ba in dai har zaka iya cewa shi yasa na kawo mana wannan misalin na ɗazu ka ce ya halatta Allah ya sanya mumini a cikin wuta ya sanya kafiri a aljanna wannan shine zai nuna tausayin Allah to ka nuna Allah bai san me yake ba alƙawarin da yayi na ayyuka cewa za ku yi aiki za a sa ku aljanna wanda kuma suka yi aiki mummuna a sa su a wuta kamar da malamai suke faɗa ne wa'ada wa waffa wa au'ada wa afa haka lamarin Allah yake wa'ada yayi alƙawari in kun aikata aikin alheri waffa zai bada zai cika muku sakamako zai cika alƙawari wa au'ada yau kuma yi alkawarin narko da azaba duk wanda ya kaza za a azabtar da shi wa'afa sai kuma iya afuwa amma wannan cikin abin da bai kai lamarin tauhidi ko a shirka ba in lamari ya kai ga shirka mutum ya mutu ba a musulunci ba to fal jannatu alaihi haram duk kirkinsa a duniya duk alherin da ya aikata Allah yana bashi ladan abin da ya aikata a duniya ne kaga duniya ce masa daɗi ya fanta ma ya gidaje ya motoci ya abin da ya ga dama kafiri sai Allah ba shi dadin duniya sakamakon alherin da ya aikata amma in da ya koma ga ubangiji ran kiyama baya tare da la ilaha illallah bai yadda da ita ba to lalle wuta zai shiga kwanan nan ina jin ne muku zancen wannan bare waccan lokacin da waye wani scientist Hawkins ya mutu masu irin wannan ra'ayin sun yi ta tattaunawa sun ce ya mutumin da ya taimakawa humanity da alherin science din nan da kaza ya za a yi ya mutu ku zo ku ce mana wuta zai shiga wanne irin addini ne mara tausayi haka ɗan arewa musulmi suke wannan fazancen ba wai turawa ba ai kun san lokacin da ya mutu ko ko ba ku sani ba ya sunan shi ne cikakke wannan Steve ne ko Hawkins wani babban malamin sciences ya kirkiri abubuwa ku tambayi ɗaliban ilimi da suka karanta sciences ai sun san waye shi Hawkins ne ko sunansa mutumin yau bai yadda da Allah ba ma shi gaba ɗaya ma bai yadda da Allah ba ya ce Allah ƙarya ne babu ba zancen wai yayi kristancin da ya samu a areasa ba musulunci bai zo masa ba da awa ba ta zo masa ba a'a Allah babu to ya mutu dan musulmi yana mujadala da ƴan uwansa musulmi akan cewa tunda ya taimakawa dan adam to wajibi ya shiga aljanna saboda ai Allah mai tausayi in baka ba Allah ba shi da tausayi to shi yasa kun ga ashe akwai bukatar ƴaƴan mu da suke karatu a jami'o'i da kuma suke shiga wurare a harkokin wannan internet din nan lalle a ba su basics su sani a koma 101 a tauhidi ai kowane course in aka ce maka 101 shine yawwa basic level na kowane abu ko to lalle a tauhidi ƴaƴan mu koya musu waɗannan abubuwan tun daga farko yadda mutum ba zai shiga jami'a sai a kwashe masa imani ya shiga wani abu ba musamman masu zuwa kasashen waje suna karatu za su yi abota da wannan sai ka ga mutum ya zo ya juye ya zama ba musulmi ba a gidan musulmi abin yana nan yana yawa la'alla wasu ba su sani ba Allah kyauta wannan Alhamis da ta wuce an yi wata paper aiki ne ana nuzuwa an gayyaci ni ake so in chairman din ta IBUK akan wannan abin a arewacin Najeriya akan yadda yaduwar harkar ba Allah din nan ta yadu an turo min to amma ban samu zuwa ba na so a ce na je da ni akai wannan saboda damuwa ta akan wannan fagen ganin yadda yake ƙara budada lalle ba karama bace kuma ina jin ku ma za ku tayani akan haka ya kamata lalle mu tashi tsaye mu ja hankalin samari waɗanda ba su yi karatun addini ba musamman mu a society mu kunga yaro fa daga ya gama primary to ya sallama da anaka Allah yana shiga junior to shikenan in ka ganshi a wani zancen islamiya ya gama da ita tun daga junior ballantana a ce ya zama senior in ka ganshi a wani rigun kallon bal ne gidan kallo ne da makamantan wannan ya fara zama senior kuma shikenan sai a fara tunin yan mata shikenan kuma a haka zai shiga jami'a fa ku duba fa ku gani duk wanda bai islamiyyan nan ba a koya masa irin waɗannan usulul salasa ko a waƙe din ko ba a waƙe ba tarihin manzo Allah son sira din da sauransu ba faka a cikin matsala ba karamar matsala suke ciki ba in sun je jami'an nan su ne sai kaga sun koma ana comrade ba ruwansu da sallah a 70s kun san dai irin wanda suke jami'a 70s 80s sun san irin yadda abubuwan lokacin komunisanci yana ganiyarsa lokacin irin abubuwan da aka yi to yanzu ba wannan amma wannan social media din ta kwace hankulan mutane dole yara a zauna da su a gida a koya musu basics na tauhidi Allah ya samu dace to mu karasa sai ce ina ne wa marra fi ma sabaka ya gabata har yanzu fi sharhi a cikin sharhi maqtasarna ala dhikri dalalati abinda muka takaito a kansa na ambatan wajuhud dalala mana fuskar kafa hujja min al-ayati daga wannan aya ala wujubil islam akan cewa yin musulunci wajibi ne bal istatradna mun mai dan gawaina mun dan saki layi mun tattauna akan wasu abubuwa sannan muka dawo shine istitradi kana zance sai kai digressing kai wani abu sai kuma ka dawo yawa ba'daha bayan wannan abin da muka tattauna ala wujubi butlani kulli da'awa mun yi magana akan bacin duk wata da'awa lil akhd bil islami wadda za ta ba wa mutum damar ya riko da wani musulunci wanda lam ya'ti fima amara Allah jalla wa ala bihi, musuluncin da Allah bai bada umarni a yi shi ba, musuluncin da ba shi ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ba. To mun yi magana akan cewa wannan batil ne, duk wata hujja da za a kafa maka a ce an halatta maka kai musuluncin da kaga dama kuma a yadda kaga dama, to wannan ba daidai bane. Lalle ai musulunci mai suna musulunci na farko kenan, na biyu ai musulunci irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi. Sai ce lakin nukarriru huna, amma anan zamu maimaita ba'dhu al-masa'il az-za'ida, wasu mas'aloli qari allati tata'allaqu bi hadha al-mawdu'i, waɗanda suke da alaka da wannan topic, wato wannan mawdu'i. Qala, to shine malam yace wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu, duk wanda yabi wani addini ba musulunci ba ya rike shi a matsayin addini, to Allah ba zai karba ba. Sai ce hadhihi al-aya, wannan aya nassun, nassi ce, kun san nassi minti biyu, to wannan aya nassi ce, ma'ana ba ta da ma'ana sai guda ɗaya, shine ma'anar nassi. Wannan ayar nassi ce fi annal islam, akan cewa musulunci, allazi amara Allahu jalla wa ala bihi ibadahu, wanda Allah ya umarci bayinsa da su yi shi, annahu shine cewa man arada an yatadayyana bi ghayrihi, duk wanda yake so yayi addini da wani abin da ban ba shi ba, fa innahu lan yuqbala minhu, to ba za a karba ba. Ina ce dai mai karbar guda ɗaya ne shine Allah, sakamakon kuma guda biyu ne, ko aljanna ce ko wuta, kuma mai karbar sakamakon nan shine mahalicci, shi ya mutum ko ya ki ko ya so ko ya yadda ko bai yadda ba, Allah ne ya halicce shi. Da haka in ya bi abin da ya ce, to ya yi alkawari, ya yi masa alkawari tare da ƙarin falalama cewa ba zai azabtar da shi. Ai kun san hadithin Mu'adh ibn Jabal, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya goya shi a baya a jaki, ya tambaye shi ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, meye haƙƙin Allah akan bayinsa, meye kuma haƙƙin da Allah ya dora ma kansa dangane da bayinsa. Shine yace haqqullahi 'alal ibadi, haƙƙin Allah akan bayi, an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, shine su bauta masa, kada su tara kowa da shi, kada su yi tarayya da shi da kowa, ma'ana suna bautawa Allah, suna bautawa wani. To me kuma haqqul ibadi 'ala Allah, haqqul ibadi 'ala Allah, sai ce Allah yu'azziba man la yushriku bihi shay'a, shine ba zai azabtar da duk wanda bai shirka ba. Ma'anar azabtarwa anan dawamut ta'zib, yawa qad yu'azzibuhu mu'aqqatan bisababi adh-dhunub, amma abinda ake nufi a wannan hadisin, a wannan siyakin, ba zai dawwamar da shi a wuta ba, amma zai iya azabtar da shi saboda zunubi, sannan sai ya cire shi saboda imaninsa, sai a maida shi aljanna. Ai mun san wannan hadisi, kaga ashe kenan in mutum ya imani da Allah din nan zai samu ladan alƙawarin da aka yi masa, zai shiga aljanna kuma tare da ƙarin abubuwa. In ko ya kafirce, me ya sakamakon sa? Wuta zai dawwama. Kada mutum ya ce zai yi tattaunawa irin wanda ne, saboda baku labari wani yana tattaunawa da wata mata, tana cewa ita babba ta yadda da akwai Allah din nan ba, sai yake ce mata to yanzu ki raba min, akwai probability za ki mutu? Ta ce za ta mutu. To in kika mutu kika je sai kika samu Allah din da gaskiya akwai shi, yaya za a yi? Sai ta ce I will be in trouble. Shine sai ce to tunda haka ne yanzu ki zaɓi cewa yana nan ɗin man ki bauta masa, sai ya zama baki shiga trouble ɗin ba. Yes, it's a point. Wai wannan shine yasa ta yadda za ta yi. Amma ba dan haka ba, ita ta ɗauka kawai shikenan, tunda ba ta yadda ba, to za ta tafi akan haka ba ta yadda ba. tunda magana ce yanzu duk wanda zai gaya maka wani abu cewa akwai babu Allah, duk mai ce maka babu Allah, hujjarsa mece ce? Ba shi da wata hujja babba da tafi cewa bai ga Allah kuru-kuru ba, ko ba haka bane? Shine babban dalilinsa. Kuma mun sha maganar cewa yanzu duk abin da baka ganshi ba shine ma'anar babu shi, ba haka bane? Dan baka ga abu ba baya nufin babu shi. A kun tuna dabarar Jahm ibn Safwan, shi ma ba ya kada wannan zancen ba ya rusa shi? Ko kun manta? Mun sha nana tata. Jahm ibn Safwan da ya tattauna da ƴan Sumaniya suka ce masa babu Allah, kai sallah kake yi, wa kake yi sallah? Ya ce Allah. Ina Allah yake? Ya ce bai ganshi ba. Suka ce a to tunda baka ganshi ba babu shi. Shi ne sai ya zauna yana kokonto. Kwana 40 baya sallah ya daina saboda an sa masa kokonton ba Allah. Shi ne daga baya je ya yi ta tunani wai sai ya gano, ya Jahm, kai Jahm ba kana da ruhi ba a jikinka? Kowa yana da ruhi ko ba shi da ruhi? Shi ruhin nan yanzu dai kowa ka tambaye zai ce yana da rai. Dan Allah ka tambaye duk wani scientist na duniya ina rai, a nuna maka rai, a fito ma da shi ka gan shi empirically ina rai. To Jahm ibn Safwan sai ya ce ai ko ina da rai, to kuma gashi bana ganin ran, don haka yadda bana ganin ran raina kuma akwai shi, to na yadda Ubangiji na ma yana nan koda bana ganinsa. Sai ya zo ya samu waɗannan mutane, to ku kun ce ba Ubangiji? Suka ce eh. Ce to ni? Sai ce kuna da rai? Suka ce muna da rai, man gashi muna yawo. Ce to ina ranku? Suka ce ba a ganin rai. Sai ce shikenan ba ku da rai, ku matattu ne. Suka ce ashe ba ka da hankali. Sai ce ku ma ba ku da hankali, ku ce ba Ubangiji dan ba a ganinsa. Shikenan ya kada su. Don haka kamar yadda Malam Ibn Taymiyyah yake cewa ne, adamul ilmi bi shay'i laysa ilman bil adam. Na taba gaya muku wannan ka'ida, ka iya rubuta ta ga rike. Adamul ilmi bi shay'i, rashin sanin abu, laysa ilman bil adam, ba ilimin babu shi bane. Akwai bambanci, there is difference between not knowing something and knowing that something is not there. Shine abin da ake nufi. Dan baka san akwai ba, baya nufin babu, kai ne baka san akwai ba. Don haka sai ka bar jahilci gare ka. Lokaci ya kure mana, ina ga mu tsaya anan, mu dawo bayan mu tashi daga inda yake kala din nan ko darasin mu na gaba insha Allah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala kara mana ilimi, Allah tabbatar da mu da ƴaƴan mu da dukkan zuriyar mu akan musuluncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.